الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 5 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakimi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya wato ƙarshen baitin da malam ke faɗa wannaru wal jannatu haqqun wa huma mawjudatan la fana alahuma wanda muna cikin rukuni na biyar ko mu ce ginshiki na biyar daga cikin ginshikan imani da wato ginshikan imani shine al-imanu bil yawmil akhir wato imani da yini na ƙarshe yinin alkiyama domin yana daga cikin imani da yinin alkiyama imani da aljanna da wuta wanda kamar yanda bayani ya gabata a wannan baiti malam ya ambata mana wasu al'amura guda uku wanda ta hanyar imani da aljanna da wuta ke tabbata farko shine yace wannaru wal jannatu haqqun wato wuta da aljanna malam yace gaskiya ne kenan anan sai an samu gaskatawa dari saman dari babu kokonto daidai ne misu kada zarra wato a cikin zuciyar bawa game da cewa wuta da aljanna Allah ya halicce su gidaje ne waɗanda suke na musamman wanda Allah ya halicce su ne saboda sakauta ma bayansa game da abin da suka shuka a rayuwarsu ta duniya wanda kamar yanda muka yi bayani a baya malamai sun faɗa game da aljanna in aka ce aljanna suka ce hiya darus sawabi liman ata'a Allah wa rasula gida ne na sakamakon lada ga duk wanda ya yi da'a ga ubangijinsa ya yi da'a ga manzansa domin bayan da za a yi bawa ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama sai in ya bi ubangijinsa ya bi manzansa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yudi illaha kamar yadda ya faɗa tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika al-fawz al-azim sannan ita kuma wuta malamai suka ce hiya darul iqabi al-abadi lil mushrikina wal munafiqina nifaq al-i'tiqadi ko kuma hiya darul iqabi al-abadi هي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي ولمن شاء الله من أساة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة جداني واندي كي نقوبة أقوبة تدندن دم ودباتا ينكيوا gawadan da suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala da wadanda suka hada bautar sa da wani suka mutu akan haka basu duba ba da kuma munafikai munafirci babba shine wadanda suka furta kalima ta la ilaha illallah suka boye kafirci a zuciya da kuma wanda Allah ya ga damar ya so shigar da shi wuta wato daga cikin masu tauhidi masu sako za su zauna a cikin wuta gurgurdan laifinsu sannan a ƙarshe za a fitar da su a kai su aljanna wannan shine tarifin da malamai suka mawuta shine malamin yace wan-naru wal-jannatu haqqun wuta da aljanna gaskiya ne kenan anan al'amari na farko sai mutun ya gaskata cewa wuta da aljanna tabbas ne babu kokonto da daidai da miskala zarra sannan malamin sai yace wa huma mawjudatani sannan wuta da aljanna wato a samu suke tuntuni ma'ana Allah ya halicce su sai mun yi imani a maganar da muke ma a yanzu wato wuta da aljanna akwai su tuntuni ubangiji subhanahu wataala ya halicce su kamar yadda muka yi bayani akwai waɗanda suka yi inkarin wuta da aljanna cewa a yanzu babu sosai a ranar kiyama ne ubangiji subhanahu wataala zai halicce su kamar yanda wannan aqida ce ta mu'tazila wanda su mu'tazila da su da alqadariyya ba su yarda ba da cewa a yanzu akwai wuta da aljanna me ya kai su haka kasancewar domin sukan dauki wato nusus su dauki ayoyi da hadisai sai su wato dora su akan hankalinsu in sun ga yayi daidai da hankalinsu su karba in bai daidai da hankalinsu sai su gabatar da hankalinsu akan nas su suna ganin cewa ai bai dace da hikima ba a ce a yanzu akwai wuta da aljanna shine su suna ganin cewa kamar mutum ya gina gida ne ya hada komai sai ya kulle wannan gida sai ya ce bayan wasu shekaru sannan zai shiga wannan gida suka ce kaga wannan bai dace da hikima ba dan haka su a iya aqidar su wuta da aljanna a yanzu babu su sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce su wannan ko ya ci karo da nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nassi na alqur'ani ya tabbatar da wuta da aljanna a yanzu ma akwai su kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kuma kamar yadda ya koma faɗa game da aljanna wasarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin haka can cikin suratul hadid sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka ardi as-samai wal ardh وإدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم waɗannan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna kamar yadda duk bayani ya gabata akan haka kenan al'amari na biyu sai mun yi imanin cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su shine malamin yace wa huma mawjudatani wato wuta da aljanna wato a yanzu ma akwai su a samu suke malamin sai yace la fana alahuma kuma wuta da aljanna ba maganar karewa aqidar ahlus sunna wal jamaa wuta da aljanna ba sa karewa suna nan har abadan abada kamar yanda dalilai sun wuce a lissafa daga cikin alqur'ani haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisai kamar yanda bayani ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa idan ɗan aljanna sun shiga aljanna, ɗan wuta sun shiga wuta a ranar kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa za a zo da mutuwa, wato abu sasifa ta ragu, ta farin ragu za a zo da ita, a tsayar da ita tsakanin wuta da aljanna. A lokacin nan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, sai mai kiraye kira ya ce, ya ku ƴan aljanna, ku leko ku gani. Idan ƴan aljanna suka ɗago wuya suka leko, sai a ce da su, hal ta'arifuna haba, shin wannan abu kun san ko menene? Sai su ce, kwarai, hazal maut, wannan ita ce mutuwa wadda ta ɗauki rayuwarmu. A lokacin nan kuma sai a waiwaya a faɗa ga ɗan wuta, a ce da su, kuma ku leko ku gani. Idan suka leko, sai a ce da su, hal ta'arifuna haba, shin kun san wannan ko menene? Su ma sai su faɗa kamar yadda ƴan aljanna suka faɗa, sai su ce, wannan ita ce mutuwa wadda ta ɗauki rayuwarmu a duniya. A lokacin nan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, sai a kada mutuwa a yanka ta, sai a faɗa ga ƴan aljanna a ce da su, ya ahlal janna khuludun fala maut, a ce, ku ƴan aljanna za ku ci gaba da dawwama a cikin wannan ni'ima ba maganar mutuwa. Sannan su ma ƴan wuta za a ce da su, yi wa ya ahlan nar khuludun fala maut, kuma ƴan wuta kuna da dawwama a cikin wannan gida na kaskanci da wulakanci ba maganar mutuwa. Manzo Allah ya ce, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ubangiji ta'ala ya ce, ka gargade su game da yini na nadama, shine yinin al-kiyama. Idh qudiya al-amru, lokacin da ake hukunta al-amari, wa hum fi ghaflatin, alhali su suna cikin raukana kuma ba sa imani da Ubangijinsu. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, wanda yana nuna mana cewa wuta da aljanna har abada ba sa karewa, domin za a faɗa ga ƴan aljanna a ce khuludun fala maut, su ma ƴan wuta a ce khuludun fala maut, kuma za ku ci gaba da dawwama ba maganar mutuwa. Sabani ga aqida ta wasu waɗanda suke danganta kansu izuwa musulunci, sun tafi akan cewa wuta da aljanna za a waye gari, cewa babu su, sun kare. Kamar yadda aqida ta Yahudawa, Allah ya la'ance su, su a iya aqidar su cewa ɗan wuta kafirai za su shiga wuta, amma idan suka shiga wuta bayan wasu ƴan kwanuka, wato sai a fitar da su, sannan kuma sai a shigar da wasu. To haka ne, har akai lokacin da gaba ɗaya kenan za a ƙare da su, ma'ana in aka shigar da wannan bayan wasu kwanuka sai a fitar da su, kamar yadda suke faɗa a aqidar su, yadda Allah ya haƙaito mana, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, suke cewa wuta ba za ta shafe su ba face wasu ɗan kwanuka waɗanda suke kididdigaggu. Kuma akwai wani babban shaidani, shine Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, an gane ku, ba Ibnu al-Arabi ba, akwai Ibnu Arabi, akwai munakkar, akwai mu'arraf. Mu'arraf kin shine na ƙwarai ahlus sunna ne, Ibnu al-Arabi al-Maliki, amma akwai Ibnu Arabi wanda shi shaidani, wanda shine yake, wanda yake shugaban wannan aqida ta al-ittihad wal-hulul, waɗanda wahadatul wujud, aqida ta wahadatul wujud, wai komai ka gani Allah ne. To shine yake faɗa, yake cewa wai ɗan wuta idan aka shigar da su wuta, aka azautar da su, to a ƙarshe su ma sai su juya su koma wutar. Ɗabi'ar su sai ya zamanto kamar ɗabi'a ce ta wuta, su ma sun zamanto, wato wuta sun zama garo, shi sai ya zamanto suna jin daɗi game da zaman da suke a cikin wuta, domin ɗabi'ar su ta koma irin ta wuta. kaga wannan ya ci karo da nasi na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ubangiji ta'ala na fada lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijin su suka karyatar da manzannin sa sawfa nuslihim nara, ubangiji ta'ala ya ce da sannu za mu shigar da su wata wuta ta musamman. Kullama nadijat juluduhum, a duk lokacin da fatar jikinsu ta ƙone kurmus, baddalnahum juludan ghayraha, ubangiji ta'ala ya ce sai mu canza musu wata fatar banda waccan fatar da ta ƙone, sai Allah ya canza musu wata sabuwar fata. Liyadhuqul azab, ubangiji ya yi haka ne domin su ci gaba da ɗanɗanar azaba. To ina maganar cewa wai su canza su koma wutar, kuma sai ya zamanto ɗabi'arsu ta koma irin ta wuta suna jin daɗi. To don haka dai a taƙaice, wuta da aljanna wato dawwama suke, ba sa ƙarewa har abadan abada. Za mu tashi baiti na gaba. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموت في من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع في استفتاح دار النئيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخل النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرهون فهما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. مالم الله يجيكن ساكي فتاة wa haudu khairul khalqi haqqu. Malam yace taukin fiyayyen halitta wato gaskiya ne. Idan aka ce hau wato shine kududdufi inda ruwa ke taruwa, gane ku majma'ul ma, inda ruwa ke taruwa shine ake kira da al-hau. Kenan wannan a yare wanda yake da larabci, amma a shar'ance malamai suka ce in aka ce al-hawd suka ce huwa mawridun azim a'ata'ahu Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fil mahshar yariduhu huwa wa ummatu. Idan aka ce al-hawd suka ce wata babbar mashaya ce a fagen alkiyama wadda Allah ya yi kyauta da ita ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shi da al'ummarsa za su gangara ma wannan tauki domin su sha. Shi ne ma'anar kenan al-hawd, babbar mashaya ce a fagen alkiyama wadda Allah ya yi kyautarta ga manzonshi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi da al'ummarsa za su zaike ma wannan tauki. Allah ya sanya mu a cikinsu. Shine yace wa haudu khairul khalqi, wato taukin fiyayyen halitta haƙƙun wato gaskiya ne, tare da cewa Al-Kautsar daban sannan kuma Al-Hawwu daban. Kamar yadda shi Al-Kautsar wato ƙurama ce ta musamman wadda Allah ya yi kyautarta ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama, amma ita a gidan aljanna take, a gidan aljanna take Al-Kautsar. Shi kuma Al-Hawwu taukin shi kuma a fagen alkiyama yake, domin kuma shi taukin sannan yana kasancewa kafin a hau sirari, kafin a hau sirari, domin da zaran an yi husa ta tashi, jama'a za su tashi suna masu tsananin kishirwa. To duk waɗanda suka gasgata Ubangijinsu, suka gasgata manzanninsa, suka yi da'a ga Allah, suka yi da'a ga manzansa, to za su je zuwa wannan tauki da Allah ya yi kyauta ga annabawansa da manzanninsa domin su sha, domin kowane annabi yana da wannan tauki, Allah ya masa kyautar wannan tauki a fagen alkiyama. Sai dai babu taukin da ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ya fi kowane annabi, ya fi kowane manzo yawan mabiya. Wanda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar mana da wannan tauki, domin hadisin da ya zo game da bayanin wannan tauki hadisi ne mutawatir, ya wuce a lissafa. Wanda kuma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani, bayani mai gamsarwa game da sifofin wannan tauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa shi wannan ruwa, ruwa ne ma'uhu, sai ya ce abyadu minal laban, manzon Allah ya ce ya fi madara fari. Idan ana sanya misali game da abin da ya kai gaya a wajen fari, akan cewa shin ya kai madara. To wannan tauki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ruwansa wato ya fi madara fari, ya ce ma'uhu abyadu minal laban, manzon Allah ya ce ya fi madara fari. Sannan sai ya ce wa abradu minas salj, manzon Allah ya ce kuma ya fi kankara wato sanyi. Idan aka ce salj ita ce naj, kenan irin wannan kankara wadda take sauka a zamanin dari, to ya fi ta tsananin sanyi. Manzon Allah ya ce wa abradu minas salj, wato ya fi kankara, ko ka ce ya fi raba wato sanyi. Sannan sai ya ce wa ahala minal asl, manzon Allah ya ce kuma ya fi zuma zaki, ya fi zuma zaki. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa kuma ya ce wa adyabu minal misk, ya fi almiski kanshi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa zawaya usawawu, ya ce sasanninsa gaba ɗayansu duk ɗaya ne ba bambanci, da tsawon da faɗin ɗaya ne. A wata riwaya yake cewa hauri masiratu shahrin, sai ce wa zawaya husawa'un aw kama qala, manzon Allah yace tamkina, manzon Allah yace tafiyar wata guda ne, tafiyar wata guda, ma'ana daga wannan gaba zuwa wannan gaba idan kana so ka kare tsawon shi sai kai tafiyar wata guda, sannan fadin sa kuma tafiyar wata guda ne, tafiyar wata guda. To tafiyar wata guda a takaice kilo dubu nawa ne za a ci? Yanzu dai ga tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daga Madina zuwa Makka a hajji ta ban kwana da jama'arsa, tare da cewa ta tafiya ce da taron jama'a, akwai mata, akwai dattawa, akwai kankanin yara, sai da aka yi kwana goma, kwana goma ya sari tafiya nisan kilo 450 daga Makka zuwa Madina, kamar daga nan zuwa Kano a kwana goma. To ka ɗauka ma irin wannan tafiya a duk kwana goma a ci kilo 450, kenan wajen kilo 1,350. To walantana wannan tafiya ce ta jama'a, ina ga tafiya ta mutum ɗaya? Idan an samu mutum ɗaya wanda yake mai tafiya a dini na Allah, a kaɗan ya yi tafiya sama da ya yi, ka ɗauka a dini na Allah mutum ya yi tafiya wato kaman kilo 50, aƙalla mutum ya yi tafiyar kilo 50 a dini. To kaga in a kilo 50-50 ma ka ɗauka a dini, kina a kwana goma kilo 500. To to akalla dai a takeice kenan da tsawon shi da fadin sa kowanne ya fi tafiya ta kilo 2 to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai yake fada na cewa waki zanuhu kan jumis samai manzo Allah yace kofukan da Allah ya tanada ma bayan sa a wannan tauki manzo Allah yace yanda ka san taurarin sama haka suke ya kamanta su da taurarin sama a wajen kyalli yanda suke walkiya da kuma yanda yake suke da yawa an gane ko a takeice wannan kadan daga sallama zalla sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa la yazma'u man shariba minhu abada au kama qala manzo Allah yace duk wanda ya sha ruwan wannan tauki har abada shi da kishirwa an gama har abada baya kishirwa shine anan yace wa haudu khairul khalqi wato tamkin fiyayyan halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqqun wato gaskiya ne domin yin imani da wannan tauki yana karkashin imani da yinin alkiyama yana karkashin imani da yinin alkiyama dole sai mutun yayi imani da wannan tauki da Allah ya tana dama manzon shi sallallahu alaihi wasallam malan yace yashrabu fil ukhra jami'u hizbihi malan yace dukkan jama'ar sa ma'ana waɗanda suka gaskata shi suka gaskata ubangijin da ya aiko shi suka karbi sabon da yazo musu da shi to za su sha wato a gida na karshe ma'ana a ranar kiyama za su sha daga wannan tauki me yake nihi da hizbihi anan kenan al'ummar da suka amsa masa wanda suka yi da'a ga ubangiji suka yi da'a ga manzon sa domin al'ummar sa kala biyu ce kamar yadda bayani ya gabata akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba to wanda za su sha ruwan wannan tauki sune al'ummar sa waɗanda suka karba kiran da yazo da shi kamar yadda a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihul bukhari riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa la yaridanna alayya nasu min ashabi al-haud yace wasu mutane daga cikin sahabbaina za su zo wannan tauki a ranar kiyama hatta idza araftuhum uqtulu jibduni manzo Allah yace har sai an kai na gane su na san ko su wane ne manzo Allah yace sai a warce su ma'ana a kauce su daga nan a lokacin nan fa aqulu ashabi sai na ce sahabbaina ne fa yaqulu a lokacin nan ubangiji ta'ala zai sa a fada ma manzon sa la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka faru da shi bayan ka hadisin yana cikin sahihul bukhari nan su wane ne ake nihi akwai waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda galibin su kuma ƙauyawa ne wanda Abu Bakar ya yake su waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci to waɗannan wanda suka mutu akan haka ba su dawo ba sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya gansu zai gane su yana cewa su zo a lokacin nan mala'ikun Allah sai su datse tsakanin shi da su sai a ce da shi baka san abin da suka faru da shi bayan ka domin sun bar addinin ka wannan hadisi shine wanda su ɗan Shi'a suke dabbaka shi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa wai sahabban manzon Allah galibin su mafi yawan su sun yi ridda sai ɗan kadan kawai suka ware daga ciki to anan malamai suka ce a waɗanda yake nihi anan wanda yake usayhabi usayhabi suka ce wanda aka kashe su a wannan hurubur ridda yaƙe-yaƙen da aka yi da waɗanda suka yi ridda kenan waɗanda ba su dawo ba aka kashe su a wannan yaƙi to su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi tsammanin cewa jama'ar shi ne a ranar kiyama yana su zo mala'iku sai su datse tsakanin shi da su ce baka san abin da suka faru da shi bayan ka kuma haka akwai hadisai da dama waɗanda sun zo suna cikin sahihu muslim da sahihul bukhari wanda suke tabbatar da cewa duk wanda ya canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da bid'o'i shi ma ba za a bar shi bai ya sha ruwan wannan tauki a ranar kiyama duk wani dan bid'a shi ma yana zawwa mala'ikun Allah za su ringa kore shi. Maza Allah yana cewa kuma su domin ya gansu da alamomin su shine alama ta arwalla farri biyar. Mala'ikun Allah sai su ce da shi baka san abin da suka farar da shi bayan ka domin sun canza karantarwar ka. Maza Allah sai ya ce fa aqulu subqan subqan, sai in ce Allah ya dada nisan ta su, Allah ya dada nisan ta su. Da haka ba kowa zai sha ruwan wannan tauki sai wanda ya gaskata Allah, ya gaskata manzansa, sannan kuma ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, ma'ana ya rungumi sunna har mutuwa ta cin masa. Wannan shine zai sha daga ruwan wannan tauki, fatan da muke Allah ya shayar da mu. To shine yace wa haudu khairul khalqi, wato tauki na fiyayyen halitta haqqun, mallan yace gaskiya ne. Wabihi, wato da wannan tauki ne jami'u hizbihi, wato dukkan jama'arsa, ma'ana mabiyansa waɗanda suka yi masa da'a, ya shirabu za su shafi da ukura, wato a gida na ƙarshe ita ce kiyama. Sannan mallan sai ya ce kazalahu liwa'u hamdi, haka wato na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tuta ta yabo yin sharu, wato wadda za a warware ta a ranar kiyama, ma'ana akwai tuta ta yabo wadda Allah zai ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama za a kafa masa a ranar kiyama, yace yin sharu, wato wanda za a buɗa ta. Idan aka ce liwa, wato shine drapo kenan, tuta shine yace kazalahu liwa'u hamdi, haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuta ta yabo yin sharu, wato wanda za a warware shi ya ringa kadawa a ranar kiyama. Wata hatahu karkashin wannan tuta, mallan yace ar-rusulu, manzannin Allah jami'an gaba ɗayan su tusharu a karkashin wannan tuta za a tara su. Duk wani annabi da duk wani manzo zai kasance a ranar kiyama karkashin wannan tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da mu'minai, Allah ya shigar da mu karkashin wannan tuta. Shine kamar yanda hadisi yake cikin, wato kamar yanda hadisi ne kyakkyawa na cikin sunan Tirmidhi, riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala faqa, manzon Allah yace ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar kiyama. Manzon Allah yace ba alfahari nake da haka ba, ma'ana ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar kiyama. Sannan sai yace wa ma min nabiyyin yawma idhin adama faman siwahu illa tahta liwa'i, manzon Allah yace babu wani annabi wato daga Adam da duk wanda ke bayan Adam yace face yana karkashin wato tutata a ranar kiyama. Sannan yace wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu wala fakhr, yace kuma ni ne farkon wanda kasa za ta dare na dago kai in an yi busa ta tashi a ranar kiyama. Manzo Allah yace ba dan alfahari ba, idan an yi busa ta tashin al-kiyama wanda mutane za su rayu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda kabarinsa zai tsage ya dago kai. Wannan hadisi yana tabbatar mana duk wani annabi da duk wani manzo a ranar kiyama wato yana karkashin tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine mallan yace kazalahu liwa'u hamdi yunsharu, haka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gare shi tuta ta yabo yunsharu wanda za a warware ta a ranar kiyama. Wata hatahu karkashin wannan tuta ar-rusulu jami'an tuhsharu, manzannin Allah gaba ɗayan su za a tara su a karkashin wannan tuta. Shi ma yin imani da wannan tuta yana karkashin yin imani da yinin alkiyama. Sannan mallan sai ya ce kazalahu shafa'atul uzma, kamar yanda wato ceto wanda yake mai girma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana babban ceto wanda babu wani ceto sama da shi, shi ma Allah yake bance yace kama qad khassahu Allahu biha takarruma, kamar yanda Allah yake bance shi da wannan ceto takarruma, wato dan girmama shi dan darjanta shi, Allah yake bance manzansa wato da wannan ceto, shine ake kiran shi ash-shafa'atul uzma, ash-shafa'atul ughma, babban ceto wanda babu wani ceto sama da shi, shine wanda Allah ya masa alƙawari kamar yanda ya faɗa mana a cikin suratul Isra, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, tabbas ubangijinka zai tsida ka matsayi wanda yake na yabo a ranar kiyama, wanda al'ummu na farko da na ƙarshe gaba ɗayan su kowa sai ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu'minai da kafirai. Shine malam yace kama kad khassahullahu biha takarruma, kamar yanda Allah yake bance shi da wannan ceto takarruman, wato don girmamawa, shi kadai Allah ya ba wannan ceto. Hadisi na cikin sahihul Bukhari, riwaya ta Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uditu khamsan lam yuqahunna ahadun qabli, manzon Allah yace an mun kyautar abubuwa biyar wanda babu wani dide da mutum ɗaya gabani na wanda aka masa irin wannan kyauta, ma'ana duk wani annabi da duk wani manzo Allah bai masa ba ɗaya daga Allah bai masa kyautar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar da imam manzansa. Farko manzon Allah yace musirtu birrubi masirata shahar, wato an taimaka mun wato da firgici da razana, wato tsawon tafiyar wata. Duk wani makiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kudu da arewa, gabas da yamma, tafiyar wata guda Allah ya jefa masa tsoro da firgici. An gane ko? Duk wasu makiyan shi waɗanda suke famar cewa sai sun gama da shi, to tafiyar wata guda kudu da arewa, gabas da yamma, ko ina sasannin Madina, tafiyar wata guda duk wani arni Allah ya jefa mishi tsoro da firgici. A kullun zaman ɗarɗar yake tsammani yake manzon Allah da mabiyansa za su kawo masa dauki. Kaga wanda yake cikin tsoro da firgici shi ta kansa yake maganar ya kai ma wani farmaki ma bata ma taso ba. To wannan kyauta ce Allah ya ma manzon shi, duk wani makiyin shi sai kai tafiyar wata guda ta kowane sashen birnin Madina, to suna cikin tsoro da firgici. Haka aka rayu, kowane kafiri yana cikin tsoro da firgici. To shine yace musirtu birrubi masirata shahr, manzo Allah yace abu na farko an taimaka mun da firgici da razana wanda Allah ya jefa a cikin zukatan makiyansa, wato tsawon tafiyar wata guda. Abu na biyu sai ya ce waju'ilat liyal ardu masjidan wa qahura, yace kasa duk fadin da gaba daya an maida mu masallaci ne kuma mai tsarkakewa ce, ma'ana in babu ruwa mutum sai ya shafi kasa ya yi taimama, kuma duk inda sallah ta riske mu sai mu. Shine yace fa ayyu ma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, yace duk wani mutum daga cikin al'ummata duk inda sallah ta cin masa to sai ya kabbara sallaye, sabani ga waɗanda suka gabace mu sai sun je wato irin masallatansu, sai sun je masallatansu. Kaga yanzu misali in ka dauki ɗan mashin duk inda kake sai dai ka je can, sai dai ka je coci, amma ba za ka yi sallah a gida ba. To mu kuma duk inda sallah ta kama yi za ka yi, a cikin daji kake, ko a cikin gari kake, ko a gidanka, ko a ina ne, illa kasancewar an shar'anta mana sallah ta jama'a saboda wasu hikimomi. Shine yace fa ayyu ma rajulin min ummati, duk wani mutum daga cikin al'ummata adrakathu salatu, sallah ta cin masa, manzon Allah yace a koma ina ne falyusalli, yayi sallar shi. To wannan Allah yake bance shi da wannan, babu wani annabi ko wani manzo da Allah ya masa kyautar haka. Sana'u na hudu, na uku sai yake cewa wa uhillati liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, an hadatta mu wato cin ganima ta yaki, wanda ganima ta yaki bata halatta ba ga ɗaya daga cikin waɗanda suka gabace, duk wani annabi da duk wani manzo waɗanda suka gabace cikamakin manzanni babu wanda Allah ya halatta masa cin ganima ta yaki. Idan aka yi yaki aka hada ganima za a tara ta gu ɗaya, wuta takan sauko daga sama ta lashe wannan ganima, wanda lashe wannan wuta shine dalilin da yake nuna Allah ya karbi wannan yaki nasu da suka yi. Sai dai a tara ganimar wuta ta sauko ta lashe, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa sai Allah ya halitta mana cin ganima ta yaki shi ne yake cewa kamar can yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Tauba Ubangiji ta'ala na faɗa fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba ku ci daga cikin duk abin da kuka ribato na ganima halakce wadda take mai dadi Allah ya halitta mu shine yace wa uhillat li al-ghanaim an halitta mun ganimu na yaki walam tahilla li ahadin qabli maza Allah yace ganima bata halatta ba ga wani daga cikin gaba wanda suka gabace sannan wato na biyar maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa uditu shafa'a yace kuma na hudu yace wa uditu shafa'a maza Allah yace an bani ceto shine wannan babban ceto wanda Allah yake bance shi da shi hadha huwa mahallu shahid ma'ana wannan ceto shi kadai Allah yake banta da wannan ceto domin me ya faɗa a baya cha'i lam yuqahunna ahadun qabli babu wani gabani na wanda aka masa kyautar ɗaya daga cikin abubuwan biyar to shine anan yace wa uditu shafa'a an bani kyautar ceto shine babban ceto sannan na cikin biyar kin manzo Allah yace duk wani annabi akan turo shi zuwa jama'arsa kadai yace wa bu'istu ila an-nasi amma ni kuma sai aka turo ne zuwa ga jama'a gaba ɗaya Allah ya aika shi ga duk duniya har zuwa kiyama mutun da anja a takaice wannan hadisi shine dalilin da ke tabbatar mana da fadar malam da yace kada khassahu Allahu biha takarruma tabbas Allah ya keɓance shi da wannan ceto takarruman wato don girmama shi to shine wannan ceto wato yana kasancewa ga duk wanda ya mutu daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana baya shirka Allah zai sanya shi cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ceto babba wanda shi wannan ceto sai ya hada kowa mu'mini da kafirai ceto ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi domin Allah ya rabe hukunci tsakanin bayinsa kowa ya san makomarsa to wannan matsayi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana mu roka masa Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya tabbatar masa da wannan matsayi kamar yanda a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul idan kun ji ladani na kiran sallah manzon Allah yace ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa idan ya gama manzon Allah yace thumma sallu alayya sannan ku yi min salati sai yace fa innahu man salla alayya salatan kusan da cewa duk wanda yi min salati daya sallallahu alaihi biha ashra Ubangiji ta'ala zai masa salati goma sannan sai yace thumma sallallahu hadiyar wasila yace sannan ku roka mun wato ku roki Allah ya bani wato alwasila shine kusaci da shi sai yace fa innaha manzilatun fil janna ita wannan wasila wato wani matsayi ne a aljanna la tambagi illa li abdi min ibadillah yace wannan matsayi ku baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah manzo Allah yace wa arju an akuna ana huwa ina fata ina kaunar na kasance ni zan dace da wannan matsayi sai yace fa man sa'ala Allah liyal wasila halat lahu shafa'a duk wanda ya roka mun wannan matsayi Allah ya min kyautar sai yace to ceto na ya cancanta gare shi ma'ana ceto na ya cancanta gare shi wannan yana nuna ki cewa Allah ya yake bace manzansa sallallahu alaihi wasallama wato da wannan ceto to shine wannan yace kazalahu shafa'atul uzma yace haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban ceto kama kada khassahu Allah biha takarruma kamar yanda Allah yake bance shi da wannan ceto takarruman wato din girmama shi sai yace min ba'di iznillahi amma ceton na kasancewa bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wata'ala la kama yara kullu quburiyin malam yace ba kamar yanda duk wani mai bautar kabari wato yake kudiri iftara wanda yake yanki ƙarya alallahi ya jingina ga ubangiji idan aka ce kuburi shine mai bautar kabari kenan an danganta shine zuwa kabari masu bautar kabura wanda za su je suna roƙon wannan Allah suna tawafi da kabari suna sanya kabari gaba suna masa sallah suna masa yanka suna masa addawal wacewa da wato da kudirin cewa wai waɗanda suke cikin wannan kabura wai suna jin roƙon da suke musu to shine malam yace la kama yara kullu quburin ba kaman yanda duk wani mai bautar kabari yake kudiri iftara wanda yake yanki ƙarya alallahi ya jingina ga ubangiji domin su kawai suna da kudirin cewa wai duk wanda ka sa shi gaba wanda ake kiran soliye to su za su cece ka ranar kiyama shi kuma ceto a ranar kiyama baya kasancewa sai da sharuɗa guda biyu domin ba wanda ya isa ma ubangiji ta'ala karan tsaye ba wanda ya isa ya yi bugun gaba ya ma ubangiji ta'ala karan tsaye domin ceto mallakar shi ne kamar yanda ya faɗa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun duk wani wanda ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wata'ala bai isa bai ya mallaka ceto ga wanda yake bauta masa ceto mallakar ubangiji subhanahu wata'ala ne kamar yanda can yake cewa qulidu alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له wannan aya ita ce ayar da malamai suke cewa wadda ta girbe itaciya ta shirka gaba ɗayan ta tumbuke ta har jijiya ubangiji ta'ala yace ulidul ladina za'amtum min dunihi ce da su ku kirayi waɗanda kuka raye cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah ku kiraye su su kawo muku agaji sai yace la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala bai mallaki ba daidai da nauyin jankiya shi a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai duk abin da ka sani na halittu wanda ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya mallaka ne na ubangiji subhanahu wata'ala shine yace la yamlikuna basu mallaki misqala dharratin daidai da nauyin jankiya shi fis samawati wala fil ardi cikin sammai bakwai ko kasai bakwai sannan sai yace wa ma lahum fihi ma min shirkin basu da tarayya game da halittar sammai bakwai da kasai bakwai basu da tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala wa ma lahu minhum min zahir kuma ubangiji ta'ala bashi da wani mataimaki daga cikin su shine anan malamai suka ce abu na farko abin da yake mallakar ka to zaka iya abin da kaga dama da shi in dai aka ce abu naka ne to sai ka ba wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama kuma ba wanda ya isa ya ce maka uffa akan abin ka to anan Allah ya ce dukkan waɗanda ake bauta ma koma bayansa daidai da nauyin jankiya shi basu mallaka ba a cikin sammai bakwai da kasai bakwai kenan saman bakwai da kasan bakwai da duk abin da ke cikin su mallakar wane ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne idan ka fitar da sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su me ya rage ba abin da ya rage to in aka ce abu ba naka bane to sai a dawo mataki na biyu biyuwa kana da tarayya kai da wanda yake da abun ma'ana kana da tarayya kana da wani kaso naka a ciki kenan abu in ma ba naka bane gaba daya to in kana da tarayya kai ma ai kana da haƙi kenan society ne kai ma kana da naka a ciki to shine sai yace wa malahum fihi ma min shirki wato ba su da tarayya a cikin sammai bakwai da kasai bakwai babu wani koma bayan ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake da haɗin gwiwa tare da Allah a cikin halittun da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai cewa wani yana da kaso kaza kenan kaga ba su da mallakar sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su kuma ba su da tarayya kenan in ma kana da tarayya akan abu kana iya cewa to a cikin kaso na ni ma a bani to abu na uku sai ce wa malahu minhum min zahir ubangiji ta'ala ba shi da wani mataimaki daga cikin su kenan abu in ba naka bane baka da tarayya shi mai abin in a ce ka taimaka masa ko dan jin kunya in ka nemi alhurma yakan iya dauka ya baka to anan babu wani wanda ya kama ma Ubangiji subhanahu wataala babu wani wanda ya taimaka masa akan halittar samai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su to dan haka sai yace wala tanfa ushafa'atu indahu illa liman azna la ba wanda ce babu wani ceto da zai amfani me shi abun Ubangiji subhanahu wataala illa liman azna la sai wanda Allah ya bashi izinin ceta sai wanda Allah ya bashi izinin to kaga anan duk wani wanda yake da awar cewa wanda zai cece ni a ranar kiyama ya tabi me yasa saboda ceto mallaka ne na Ubangiji subhanahu wataala shi ko ba a masa karar zai dan haka ceto baya kasancewa a ranar kiyama sai da sharda guda biyu sharadi na farko shine samun izini na Ubangiji subhanahu wataala ga shi wanda zai ceta ba wanda ya isa ya biki gaba ya ceto a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto kamar yadda ayoyi sun wuce a lissafa na daga cikin su man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda zai yi ceto a wurin Ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama sai bayan samun izini daga gurinsa sai in Allah ya ba da izini sannan wani ya isa ya ceto haka kuma a cikin suratu Yunus yana faɗa ma min shafi'in illa min ba'di izni ma min shafi'in illa bi izni haka kuma ya koma faɗa a cikin suratu Sajida ma min shafi'in illa bi izni babu wani mai ceto sai da izinin Ubangiji subhanahu wataala ma min shafi'in illa min ba'di izni haka ya faɗa a cikin suratu Yunus haka kuma ya koma faɗa a cikin suratu Sajida ma min shafi'in babu wani mai ceto illa min ba'di izni sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wataala da ayat da muka karanta wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azna la ceton masu ceto baya amfanar wani a wajen Ubangiji subhanahu wataala sai wanda Allah ya bashi izinin ceto sharadi na biyu shine samun yarda ta Ubangiji subhanahu wataala ga shi wanda za a ceta dan in an baka izinin ka yi ceton ma to ba wanda kaga dama ba za ka ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi sannan za a ceta dalilin da yake nuna cewa dalilin da yake tabbatar da wannan sharadi na biyu ayat da ke cikin suratul anbiya Ubangiji ta'ala na faɗa wala yashfa'una illa liman irtaba mala'iku ba sa ceton kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda a cece shi illa liman irtaba sai wanda Allah ya yarda a cece shi sannan mala'iku za su ceta to haka in ka koma cikin suratul Taha akwai aya wanda Allah ya haɗe mana waɗannan sharuɗa guda biyu a cikin ta haka kuma in ka koma cikin suratul Najm ayat da ke cikin suratul Taha fadar Ubangiji ta'ala yauma idhil la tanfa'u shafa'atu illa liman adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla Ubangiji ta'ala yace yauma idhil la tanfa'u shafa'a yinin al-qiyama yini ne wanda ceton masu ceto baya amfani illa liman adina lahu ar-rahman sai ga wanda Allah ya bashi izinin ceta wa radiya lahu qawla kuma sai ya yarda da fada ta wanda shi za a ceta kaga ashahid cha illa liman adina lahu ar-rahman kenan sharadi na farko sharadi na biyu sai ce wa radiya lahu qawla kuma ya yarda da fadar shi wanda za a ceta to haka can cikin suratul najm Ubangiji ta'ala na fada wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Ubangiji ta'ala yace duk mala'ikun da ke cikin samai gaba ɗayan su la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su baya amfanin komai illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda yake so wayar da kuma ya yarda da shi wanda za a ceta to dan haka ko Allah ba zai yarda a ceci kowa sai wanda ya mutu akan tauhidi duk wanda ya mutu akan shirka Allah ba zai ba da izinin a cece shi ba sai wanda ya mutu akan tauhidi shi kadai ne Allah zai yarda a cece shi amma duk wanda ya mutu akan shirka haramun ne wato shiga aljanna gare shi a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yana fada li kulli nabiyyin da'watun mustajaba yace kowanne annabi yana da karbabbar addu'a da Allah ya masa alƙawari duk annabin da Allah ya aiko Allah ya masa alƙawarin addu'a daya daya in yayi addu'ar komi ya roka to za a karba masa wannan addu'a manzo Allah yace fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awata kowanne annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an amsa masa sai yace wa in ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyamah yace ni na koye addu'a ta saboda ceton al'umma ta a ranar kiyama shi bai yi addu'ar ba ya koye ta sai a ranar kiyama zai yi saboda ceton al'ummarsa manzo Allah yace fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a manzo Allah yace in Allah ya so yace ceto na mai hada dukkan mutumin da ya mutu daga cikin al'umma ta baya shirka manzo Allah yace sai ya shiga karkashin ceto na a ranar kiyama kaga wannan hadisi me yake nuna mana ashe wanda za a ce ta sai wanda Allah ya yarda da shi kuma ba wanda Allah zai yarda a cece shi sai wanda ya mutu akan tauhidi duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ba zai bada izinin a cece shi ba to dan haka magana ce ta wutar da hankali na cewa wai akwai wasu daga waɗanda ake musu biyayya a ranar kiyama an zo a taron alkiyama za su kwashe yanasu wai su kai su zazzage su a aljanna mutane suna tsirkiri wajen hisabi shi ne a nan sai ya ce min ba'adi iznillahi ya ce sai bayan samun izini na ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan shi ne a nan malam izinin sai ya haɗe shi sharɗin guda biyu kenan izini ga shi wanda zai yi ceto sannan kuma izini game da wanda za a ceta menene izini ga wanda za a ceta shine yarda da shi wanda za a ceta shine gaba ɗaya malam yaji mulce dauke shi a matsayin izini kenan amma in kai shi bi tafsil kenan na farko iznullahi ta'ala li shafi iznin Allah subhanahu wata'ala ga shi wanda zai yi ceta sharadi na biyu kenan ridallahi azza wa jalla anil mashfu'i lahu samun yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala game da shi wanda za a ceta kenan wanda zai yi ceto sai an ba shi izini kuma wanda zaka ceton sai an baka izinin ga wanda zaka ceta shine malam yace la kama yara kullu quburiyin ba kamar yanda duk wani mai bautar kabari wato yake gani yake kudiri a zuciyarsa iftara anallahi wanda yake yanki ƙarya ya jingina ga ubangiji subhanahu wataala domin game da ceto wato maganganu guda uku ke akwai wanda kwata-kwata su ba su yarda da ceto a ranar kiyama su ne khawarij da mu'tazila cewa kawai duk wanda ya mutu yana babban laifi yana aikata babban laifi kawai zai dawwama a cikin wuta ba maganar a cece shi wannan aqida ce ta khawarij wanda suka bulla a ƙarshen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ba su yarda da ceto ga waɗanda suke masu sabo kawai duk wanda ya shiga wuta kawai ya shiga zai dawwama a cikin ta dindindin ba maganar fita to haka su ma mu'tazila sun tafi akan cewa duk wanda ya mutu akan babban laifi misali shan giya ko zina ko sata ko kwace ko kisan kai ko abin da ya kama da haka to kawai ba maganar a cece shi in ya shiga wuta ya shiga wuta kawai zai dawwama a cikin ta dindindin su haka ce aqidar sannan wato abu na biyu shine na mushrikai da waɗanda suke wato gulatun minas sufiya waɗanda suka zurfafa daga cikin sufaye waɗanda kawai su sun tafi akan cewa wai waɗannan waɗanda suka sa gaba suna sarrafa musu haƙƙin Allah cewa wai su ne za su cece su a ranar kiyama su mushrikai waɗancan na farko waɗanda suke bautar gumaka irin su Allat da Uzza sun dauke su a matsayin wai cewa su za su cece su a gun Allah kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah fada suke cewa wai waɗannan gumaka sune za su cece su a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To haka duk wanda ka zare ka tambaye shi wanda yake biyar wani yana sarrafa masa haƙƙin Allah, wanda ya dauke shi a matsayin cewa wai shine jagoran shi, to zai faɗa maka wai cewa wannan shine zai cece shi agun Allah a gobe kiyama. Shi ko duk lokacin da ka sa wani tsani tsakaninka da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to mutum ya kafirta. Tsakanin Allah da bawansa babu tsani, tsani daya-daya ne, shine ta hanyar bauta masa sai ka biyo ta hanyar manzanni. Ta hanyar manzanni ake sanin Allah a sani menene ya shar'anta ma bayansa. Amma tsakanin bawa da Ubangiji ba maganar ka kawo wani kasa. Duk wanda ya sa wani tsakanin shi da Allah cewa wannan shine zai cece shi a ranar kiyama, to wannan ya kafirta. Ba shi da bambanci da irin su Abu Jahal da su Abu Talib, domin su ma da suka sanya Lata da Uzza sun maida su tsani ne tsakanin su da Ubangiji, wai su za su cece su. Wai quluna ha'ula'i shufa'auna indallah, kamar yadda kuma can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wallazina takhuzu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan haka shine anan wato malam ya faɗa, yace la kama yara kullu quburin ala Allahi iftara, sannan sai yace yashfa'u awwalan ila ar-rahmani, wato farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala fi fasli al-qada'i, game da rabe hukunci baina ahli al-mawqifi, game da wato tsakankanin ma'abuta matsaya ta alkiyama. Min ba'di an yaqulu bahannasu, bayan mutane sun nemi wannan ceto, ila kulli ulil azmi, zuwa kowanne daga cikin wato ulil azmi minar rusul, ma'ana waɗannan manzanni guda biyar, an gane ko, wanda a cikin su akwai annabi Nuhu alaihi salam, akwai annabi Ibrahim, akwai annabi Musa, akwai annabi Isa, wanda farko kamar yadda yazo a cikin hadisi wajen annabi Adam za a je, amma annabi Adam baya cikin ulul azmi. Duk da cewa ulul azmi, in aka ce ulul azmi akwai magana ta bi, malamai suka ce kowane annabi da kowane manzo yana cikin ulul azmi. Waɗanda suka ce ulul azmi ya takaita ga waɗannan biyar, hujjar su suka ce domin waɗannan manzanni guda biyar su ne Allah ya jimulce su a ayar da ke cikin suratul Ahzab da ayar da ke cikin suratul Shura. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, haka kuma shar'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Shine anan malam yace min ba'di an yaquluba hannasu, bayan mutane sun nemi wannan ceto, ila kulli ulil azmi alhudatil fudala, zuwa dukkan wato ma'abuta himma da kokari su ne waɗannan manzanni guda biyar alhuda, waɗanda suke masu shiryar da bayi alfudala, masu daraja masu matsayi a gun Ubangijinsu, kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune an zo masa da gashashshen nama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki wato karfata, sai manzon Allah ya fuska ya cira, domin duk a cikin nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son nama wanda yake na karfata, an gane ko, kafar gaba. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ana sayyidun nasi yawmal kiyama, yace ni ne shugaban mutane a ranar kiyama. Sai ya ce wa hal tadruna bima za, kun san ko sababin me yasa na zama shugaban mutane a ranar kiyama? Manzo Allah ya ce a yinin alkiyama Allah zai tattara al'ummu na farko da na ƙarshe a fili guda. A nan nan manzo Allah ya ce za a kusanto da rana, wahala wato za ta kai matuƙa game da mutane, wahalar da ba sa iya jimrewa. A lokacin nan junansu da juna zai faɗa, sai ya ce sai su ce shin ba kwa ganin cikin yanayin da muke, ba kwa ga irin cikin wahalar da muke, mu yi nazarin wane ne zai nema mana ceto a wajen Ubangijinmu ya rabe hukunci kowa ya san makomarsa. Wasu daga cikin jama'a sai su ce mu je wajen babanmu Adam alaihi salam. a lokacin nan gaba ɗayan jama'a sai su dunguma zuwa wajen annabi Adam alaihi salam. Idan an je gunsa za a ce, ya Adam anta abul bashar, ya Adam kai ne fa uban dukkan wato ƴaƴan Adam, dukkan wato mutane kai ne babansu. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah ya halicce ka da hannunsa. Wa nafaka fika min ruhihi, kuma ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halatta. Wa amara almala'ikata fasajadu laka, kuma shine ya sanya mala'iku suka duka suka ma sujada. Ishfa'alana ila rabbik, ya Adam ka cece mu wajen ubangijinka, ya rabe hukunci kowa ya san makomarsa. Anan sun jinjina ma annabi Adam alaihi salam, an nuna masa matsayinsa na daga cikin matsayin da Allah yake bance annabi Adam. Allah da hannun shi ya halicci annabi Adam, sannan kuma ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta, kuma ya sanya mala'iku suka duka suka masa sujada. An nuna kenan yana da matsayin da zai iya bugon gaba yayi wannan ceto. Annabi Adam sai ya ce, idan suka ce ishfa'alana ila rabbi, nema mana ceto wajen ubangijinka, ala tara ma nahnu fihi, Adam baka ganin cikin yanayin da muke ciki. A lokacin nan annabi Adam sai ya ce, inna rabbi ghadiba liyawma ghadaban lam yaghdab qablahu misla walan yaghdab ba'dahu misla, sai ya ce lalle ubangijina ba a yau yayi fushi fushin da bai taba yin kwatancin sa gabanin haka, kuma bayan wannan yini Allah ba zai yi wani fushi sama da wannan fushi da ya yi. Annabi Adam sai ya ce, uzrina, ubangijina ya hane ni game da cin wata itaciya kuma na saba masalaci. Sai ya ce, nafsi nafsi, ni ma yau ta kaina nake, ta kaina nake. Izhabu ila ghairi, ku tafi dai zuwa wani ba ni ba. Izhabu ila Nuhu, sai ya ce ku je wajen annabi Nuhu, shi ko zai iya. To a lokacin nan jama'a za su je wajen annabi Nuhu alaihi salam, shi ma su ziga shi su jinjina masa cewa kai ne farkon manzanni da Allah ya turo a ban ƙasa, kuma kai ne wanda Ubangiji ta'ala samma ka ya ambace ka abdan shakura, ya ce kai bawa ne na shi kuma mai matukar godiya. An gane ko, kamar yadda Allah ya ambace shi, innahu kana abdan shakura, haka Allah ya ambace annabi Nuhu. Sai su ce, ya Nuhu ka nema mana ceto wajen Ubangijin, wajen Ubangijinka, shin baka ga yanayin da muke ciki? Shi ma annabi Nuhu zai ce, lalle Ubangijina a wannan yini ya yi fushi fushin da bai taba yin kwatancinsa gabanin haka, kuma bayan wannan yini ba zai yi wani fushi wanda ya kai irin fushin da ya yi a yau. Sai ya ce, ni ina da addu'a wadda Allah ya mun alkawali zai amsa, kuma na yi addu'a ga mutane na Allah ya halakar da su, don haka ni ma yau ta kaina nake, ta kaina nake. Sai ya ce, ku tafi zuwa wani ba ni ba, ku je wajen Ibrahim. To ya je wajen annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma za a ziga shi a ce masa, anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard, kai annabin Allah ne, kai ne badadin Allah daga cikin dukkan bayansa waɗanda suke doron ƙasa. Allah ya kebance ka cewa kai badadinsa ne, ka nema mana ceto wajen Ubangijinka, shin ba ka ga cikin yanayin da muke? Annabi Nuhu, annabi Ibrahim shi ma zai bada iya uzurinsa ya nuna cewa Ubangiji ta'ala ya yi fushi fushin da bai taɓa yin kwatancinsa, kuma bayan wannan yini ba zai yi fushin da ya kai irin fushin da ya yi a yau. Ya faɗi iya uzurinsa a wannan maganganu guda uku da ya yi. An gane ko, na inni saqim, da cewa kuma wannan can da yake cewa a can cikin suratul anbiya, lokacin da aka tambaye shi wane ne ya aikata haka da gumakanmu, sai yake cewa qala kabi wannan bal fa'alahu kabiruhum haza, bal fa'alahu kabiruhum haza. Da kuma maganar sa game da wannan sara da yake cewa el uwarsa ce, to zai irin wannan ba, zai bada iya uzurin sa a ranar kiyama. To a lokacin nan sai ya ce, ni ma yau ta kaina nake, ku je wajen wani ba ni ba, ku je wajen annabi Musa. Shi ma annabi Musa in aka tafi a ziga shi a ce masa, anta rasulullah faddalaka Allahu bi risalatihi wa bi takalimihi ala an-nas, an nuna masa cewa Allah ya fifita shi game da manzancin da ya bashi, sannan kuma ya keɓance shi da zance. Ma'ana Ubangiji ta'ala ya gana da annabi Musa, wannan matsayi ne wanda Allah ya kai annabi Musa, bai kai wasu daga cikin bayansa ba. Shi ma'anan zai nuna iya uzurinsa, wato na cewa Ubangiji ta'ala ya yi fushi fushin da bai taɓa yin kwatancinsa a yau, kuma ba zai yi wani fushi kwatancinsa bayan haka, sai ya bada uzurinsa cewa ya kashe wata rai wadda ba a umarce shi da kashe ta. a lokacin nan sai ce ta kansa yake a tafi wajen wani ba shi ba a je wajen Annabi Isa. To Annabi Isa alaihi salam idan aka je wajen shi shima za a zuga shi a ce masa ya Isa anta rasulullah wa kallamta an-nasa fil mahad sannan wa kalimatu minhu alqaha ila maryam wa ruhum min a ce masa kai manzo ne na Ubangiji kuma kai ne kama mutane fa magana tun kana cikin zanan goro sannan kuma kai kalima ce ta Ubangiji wanda ya fuskantar da ita zuwa baiwar Maryam domin an halicce ka ne da kalima ta kunfa yaqul sannan kuma kai rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta ka nema mana ceto wajen Ubangijin ka shin baka ganin cikin yanayin da muke shi ma Annabi Isa zai nuna cewa Ubangiji ta'ala ya yi fushi shi ma yau ta kansa yake amma shi bai ambata wani laifi ba ta cewa ga laifin da amma zai nuna cewa ta kansa yake sai ce ku tafi zuwa wajen wani ba ni ba sai ce ku je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan jama'a za su isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su fada masa su ce ya Muhammad anta rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wato kai ne manzon Allah kai ne cikamakin annabawa kai ne wanda Allah ya gafarta ma duk abin da ya gabata na laifinsa da abin da ya jinkiri shin baka ganin yanayin da muke kalima mana ceto wajen ubangijinka a lokacin nan manzon Allah yace fa antaliku fa ati tahta al-arsh yace zan tafi na zo karkashin al-arsh fa aqa usajida li rabbi manzon Allah yace sai na fadi ina mai sujada ga ubangijina thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli manzon Allah yace Allah zai lakanta min yabansa da gode masa yaban da bai taba lakanta ma wani daga cikin bayinsa manzon Allah yace a lokacin nan zan yabi ubangijina sai a ce da ni ya Muhammad irfa'a ra'saka saltu'da ishfatu shaffa sai a ce da ni dago kanka roki duk abin da kake bukata za a baka nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka manzon Allah yace fa arfa'u ra'si fa aqulu sai na dago kaina sai na fada na ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya ubangiji ni dai al'ummata ni dai al'ummata a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ubangiji ta'ala sai ya ce da ni shigar da wato duk wanda babu hisabi a kansa daga cikin al'ummar ka manzon Allah sai a ce masa shigar da shi aljanna wato ta kofar dama daga cikin kofofin aljanna kofa ta wajen dama duk wanda babu hisabi a kansa daga cikin al'ummar ka sai a ce shigar da shi aljanna ubangiji ta'ala sai ya ce sauran kofofin kuma jama'ar ka za su yi tarayya da sauran jama'a manzon Allah sai yake fada yake cewa wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa nake da ubangiji da mallakar rayuwa ta ke hannunsa inna ma bainal misra'aini min masari'il janna lakama baina makka wa busra manzon Allah yace lalle wato tsakanin kyaurayen aljanna wannan kyaure da wannan manzon Allah yace kamar abin da yake tsakanin birnin makka ne da birnin basra tun daga makka sai ka tashi ka je birnin basra cikin iraki ma'ana kyaurayen aljanna a wata riwaya a lokacin da aka ce masa daga kanka nemi ceton duk wanda kake so a karbi ceton manzon Allah sai ya ce al'ummata ya ubangijina al'ummata ya ubangijina a lokacin nan ne ubangiji ta'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa zai sauko a lokacin nan a zo a rabe hukunci tsakankanin bayi ɗan aljanna su yi wajen dama Allah ya sanya mu a cikin su ɗan wata su yi wajen hagu to wannan yana nuna shi ne hadisin yana tabbatar da cewa shi wannan ceto wanda yake babba Allah ya keɓanci manzonshi sallallahu alaihi wasallam da wannan ceto shi ne kenan malam ya ce yashfa'u awwalan kenan a farko manzon Allah zai yi ceto ilal rahmani zuwa ga ubangiji fi fasilil qada'i game da rage hukunci baina ahadil mawqifi tsakanin ma'abuta matsaya ta alkiyama min ba'di bayan an yaduluba hannasu mutane sun nemi wannan ceto ila kullin ulil azmi zuwa dukkan waɗannan manzanni annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa al-hudati waɗanda suke masu shiryar da bayi al-fubala waɗanda suke masu daraja nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya manta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.